أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwa musulmi barkanmu da sake haduwa a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin Ali bin Abi Talib wanda ke cikin makarantar sai ejido a birnin da magaram jamhuriyar Niger yau mu da ranar Laraba 9 ga watan Sha'ban shekara 1447 hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 28 ga watan 1 shekara ta 2025 miladiya muna cikin karatun littafin al-wajiz fi aqidati salaf salih ahli sunnati wal jamaa littafi wallafar babban malami al-sheikh abdullah bin abdul hamid al-athari Allah madaukakin sarki ya kara mashi lafiya satin da ya wuce mun tsaya a daidai wata gaba wadda malam ya fara zano mana maganganu na magabata ko kuma wasiyoyin da magabata suka yi dangane da tsoratarwa game da ƴan bid'a waɗanda suke ma'abota bin san ransu cikin addini irin waɗannan jama'a magabatan ƙwarai sun yi maganganu da dama don su nuna cewa ya cancanta musulmi wanda yake bin tafarkin ahli sunna ya nisanci irin waɗannan mutane mun faɗi maganganu na magabata da dama ba mu samu muka idan maganganun da malam ya kawo ba lokaci ya riske mu muka dakata dan haka zamu ci gaba daga daidai gabar da malam ya kawo maganan malam Sabuni Allah subhanahu wataala mana jagoranci wannan darasin namu ne shine darasi na 47 malam yake cewa wa qala shaykhul islam al-imam abu usman isma'il as-sabuni rahimahullahu ta'ala wa to shaykhul islam imam abu usman isma'il as-sabuni Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi ya fada fi kitabihi al-qayyim aqidatu salafi ashabi al-hadith shi wannan malami yana da wani littafi da ake ce ma littafin wa aqidatu as-salaf ashabul hadis ma'ana aqidan magabata waɗanda suke ma'abota hadisi sunan littafin kenan a cikin wannan littafin ne yayi wata magana mai kyau ga maganar tashi abinda take cewa yace wa alamatu ahlil bid'ah yace alamomin da ake gane ɗan bid'a da su ala ahliha badiyatun zahira yace da ka kalle su zaka gani akwai ƙauyanci bayyananne tare da su mana alama ta farko shine akwai ƙauyanci tare da su in ka kalle su zaka ji shu'uri zaka ji a ranka cewa lalle wannan akwai nau'i na ƙauyanci tare da shi ko a bangare na rayuwa ko a bangare na gudanar da mu'amala ta yau da gobe ko kuma wani bangare dole sai ka samu akwai nau'i na ƙauyanci tare da shi kuma in ka kalla a yau bisa bangaren abin da ya shafi gudanar da addini in ka gamu da kai wanda Allah ya yi maka taimako maka gamu da kadar da fahimtar sunna ka gamu da dan bid'a ka kalle shi zaka ga wannan magana da malam ya faɗi haka nan akwai badiya tare da su yace wa azharu ayatihim wa alamatihim shiddatu muadatihim li hamalati akhbar annabi sallallahu alaihi wasallam wa ihtikaruhum lahu yace kai mafi girman alamomin da ake gane su da shi wanda tafi bayyana din yace yanda suke nuna tsantsar kiyayya ga waɗanda suke wato ma'abota dauko labarin maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunni wato ma'abota hadisi wa ihtikarihim lahu kuma yanda suke munana malaman hadisi suke muzanta su suke faɗin maganganu marasa kyau akan waɗannan malamai ma'ana yanzu a fakaice malamai na so ya ce maka alama su shine suna wato waɗin maganganu marasa kyau ga waɗanda suke malamai ne na hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke sun dauko maganganun Annabi sun rawaito su zaka suna faɗin maganganu marasa kyau a tare da su kuma a zahiri wannan maganai haka take in ka kalla sai ce wa tasmiyatuhum hashwiya kuma suna gaya ma ahlus sunna wa'inda suke dauko hadisin annabi suna ce musu hashawiyya. Wannan maganar ma a baya mun karanta ta. Hashawiyya shine wanda yake bata lokacin shi akan abinda ba shi da amfani, wanda yake bata lokacin shi cikin wani abu da ba shi da amfani, sai ya ce a'a wani huwa fi hashawiyyati, yana cikin wani abu wanda yake mara kan gado, abinda babu wani abu da za a samu a cikin shi. To yanzu jama'a, wanda yake zammunawa ita taro hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan al'umma su fa'idantar da maganan annabin su, irin wannan mutum a ce mishi yana cikin abin da ba shi da amfani, kaga wannan abin san bai dace ba. Amma haka ɗan bid'a suke yi ga ma'abutan hadisi, sai ce wa jahilatan, kuma suna kiran ahli sunna da jahilai. Ka gani, istiya wa'innan jahilai ne, ba su da masaniya game da addini. Wa zahiriyatan, kuma suna kiran su ɗan zahiriya. Me yasa? Saboda ahli sunna zai ce maka sai ka kawo mishi aya, sai ka kawo mishi hadisi, sai kuma sai su ce a'a yau ya za a yi addini da aya da hadisi kadai. Ai ba zai yi ba ai addini da aya da hadisi kadai. Haka zaka ga ɗan bid'a suna faɗa. Alhali kuma wannan abin san ba haka yake ba. Tafarkin ahli sunna ne dole sai ka kawo musu hujja, domin ba za su gudanar da addini ba. In dai abin yana amsa suna addini, dole sai akwai dalili, ko a cikin alqur'ani ko a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ma malam Muhammad bin Abdul Wahhab a cikin littafin shi al-usul al-thalatha yake cewa wa ma'rifatu dinil islam bil adilla, yana kawo wato a cikin asali na farko abin da ya kawo yace wato shine ilm rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'a masail, mas'aloli guda hudu wanda ya kamata kowa ya san su. A cikin su sai yake cewa da farko ma'rifatu na al-ilm, bayan shi da'watu ilayhi wa sabru ala al-adab. A cikin wannan littafin nashi wani babi sai mashi babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, babi wanda zai maka bayani game da sani kafin fada da aiki. Wannan ya nuna maka wannan malamin ahli sunna ne, babu wani abu da zaka aikata a cikin addini face sai in ka riga ka san shi, sannan ka zo gaba wajen aikata shi da kuma yin aiki da shi. Wannan kaza yana tabbatar maka da cewa abin da ya dace ga musulmi lokacin da zai yi wani abu na addini ya kasance yana da masaniya a kan shi, me ya sani a kan shi sannan ya aikata. To haka ahli sunna suke, ba za ka yi musu wani abu sai sun ce maka alkitabu wa sunna. Kuma wannan ai umarni ne Allah subhanahu wataala Qur'ani. Allah subhanahu wataala yake cewa wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul. Allah ya ce in kun samu sabani, rashin jituwa, jayayya, cece ku ci game da wani al'amari, Allah ya ce ku maida shi zuwa ga Allah da manzon shi. Sai malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi da wannan aya shine ku maida shi zuwa ga Allah, ma'ana cikin Al-Qur'ani, ku maida shi zuwa ga manzon shi shine ma'ana cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine anan ka gani su ɗan bid'a suna kiran hadisin na zahiriya, wa ma'ana wa masu aiki da zahirin abin da yazo. Sai ce wa mushabbiha, kuma suna kiran su mushabbiha, wai masu kwatantawa. Me yasa suke kiran su da wannan sunan? Shi ma mun yi bayani a baya, shine saboda ahli sunna sun ce siffofin Ubangiji dole a wade su a yanda Allah ya wadi ma kanshi. Yanda Allah ya ce yana da huska yana da hannu, dole a fadi ma Allah yana da huska yana da hannu. To su kuma ɗan bid'a suka ce a'a, babu yanda za a ce Allah yana da huska yana da hannu. Me yasa? Saboda ai mu ma ɗan adam muna da huska muna da hannu, kenan muka ce Allah yana da huska yana da hannu, mun kwatanta Allah da mu a tunanin su kenan. Wanda kuma wannan ba gaskiya bane, ba gaskiya bane ba. Me yasa aka ce ba gaskiya bane ba? Saboda akwai misali ai a kusa, zahiri ne. Yanzu dan adam yana da baki, ko ba haka ba? Tumkiya yana da baki. To kenan sai a ce an kwatanta bakin ɗan adam da bakin tumkiya? A kaga wannan kwata-kwata ba daidai bane ba ko? Amma dai mene, tumkiya tana da baki, ɗan adam yana da baki. To ai da aka wada aka, ba ana nufin bakin wannan tumkiya irin na ɗan adam ba, ko kuma shi ɗan adam bakin shi irin wannan tumkiya ba? Kaga wannan misali ne karara. Dan an ce Allah yana da huska, ba ana nufin huskan Allah irin taka bace kai ɗan adam, a'a abadan. Ba wanda ta faɗi wannan abu. Yaya huskan Ubangiji take? To ya ahli sunna su ce maka wannan tunda Allah bai faɗi ba, to mu ba za mu ce ba ga yanda take ya bar ma kanshi sani to kai ma ka kyaye amma dai yana da huska eh yana da me yasa saboda Qur'ani Allah ya ce yana da huska to tunda Allah ya wadi ma kanshi kai da me zaka ce ba shida kaga ana ka samu zana to he in bid'a sace to ahli sunna mushabbihani sun kwatanta Allah da abin halitta kaga wannan kuma ƙarya ce karara sai ya ce i'tiqadan minhum fi akhbari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Allah bi ma'zilin 'an al-ilm suna muzanta ma'abuta hadisi masu dauko magana annabi ne saboda suna tunanin cewa wai hadisan annabi ba su da alaka da ilimi ilimi yayi ga basu hadisan annabi sun yi amma wai a tunanin su kenan wa annal ilma ma yulqihi shaytan ilayhi kuma a gurin su duk abin da ake cewa ilimi shine abin da shaydan yake raya musu minnata ijo kulli mul fasida a cikin hankulin su wanda suke lalatattu sai ga mutun ya zama ya tsara maka abu da kokollo shi da tunanin shi kuma sai ya ringa ce maka wannan abin addini ne amma kuma can an ga mishi hadisin annabi sai ya ce a wannan ayyin shi to kai ya zaka kawo naka kace a dauka kuma kace a bar na annabi da naka zai aiki kaga wannan abin samsam bai dace ba da hankali wa wasawisu suwurul muslima haka kuma abin da ya dace da wato waswasin zukatan su wa'inda suke masu duhu abin da ya raya musu cikin zukata abin da ya raya musu cikin hankali shine suke ganin dacewar shi akan aiki da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan bayanin da malam yayi yace wa'innan alamomi da aka wadi sune alamomi wanda zaka gane wato in bid'a da su haka kuma yace wa ma ajma'a qaulul imam abi muhammad al-barbahari rahimahullahu ta'ala yace mi ya kai gamu mi ya kai wannan abin gamewa maganar da ɗaya daga cikin magabata al-Imam al-Barbahari abi muhammad kenan al-Barbahari wannan ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman ahlus sunna da suke bada kariya ga aqida ta magabata yana da littattafai da dama bangaren aqida a cikin wani littafin shi wanda ake ce mishi sharhus sunna ya faɗi wannan magana yake cewa wa'lam yace kai sani anna an-nasa lam yabtadi'u bid'atan qatt yace mutane wannan kaida ce zai baka kai a matsayin kan ahlus sunna yace ka sani da cewa mutane ba su taba kirkiro wata bid'a ba wanda batta cikin addini su sa ta cikin addini yace hatta taraku min as-sunnati mithlaha har sai da suka bar irin ta wanda take ta sunna ce sannan suka zo suka fara bid'a me yake so yace duk inda kaga ana aikata wata bid'a to kasa akan ka da cewa sai da aka bar wata sunna ne sannan aka zo aka fara aikata wannan bid'a din in kaga mutum yana aikata bid'a yace yana baka falalan lailatu nisfu min sha'ban yanzu ba watan sha'ban bane muke jini akwai wata falala da ake bada in sha'ban yayi 15 yau muna tara ga wata nan da kwana 6 ko kwana 5 insha Allah in ka bibira biyu zaka yi samara magana wani wuri ne yake bada wai in daren yayi daren 15 wai akwai wata sallah da ake yi sallar ce ta musamman tana da falala sai kaji ana tawadi a radio ana ta bada falalar ta alhali ba ta da inganci a sunna to yanzu kaga mutane an maida musu hankali ana tafarta yi cikin group cikin WhatsApp ana wadi a dagewa a yi ta ko raka'a wadi ce wani zai ce maka raka'a 8 wani ce ga abin da ake karanta alhali kuma akwai ingantaccen sunnoni na rak'o'i akwai raka'atai wato guda 12 12 raka'a wanda ake yi sunanin rawatib wanda annabi ya ce in mutum yana yin sa Allah zai gina masa gida a aljanna wannan su kullun sai an yi su rak'o'i ne guda 12 bayan sallolin farilla daga bayan su ake yi amma baka taba ji ba an zo ana wadin falalar su akwai qiyamul layl wa min al-layli fatahajjar bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila wannan huwa qur'ani da hadisi sun zo qiyamul layl ce amma ba zaka taba yi wannan zaman ana bada falalar qiyamul layl duk ba a ce ma bawan Allah musulmi ka tashi kai qiyamul layl ka roki bukatun ka sannan kuma kai tsayi wannan dare dan ubangijin ka sai a ce masa akwai wata nisfin sha'ban tana da falala kai kaza kai kaza kaga an bar wata sunna mai kwari an yi an kama wata bid'a kamar ka saki reshe ne ka kama ganye daidai yake da wannan abu to shine malam barfari yake cewa duk in kaga ana bid'a to sai da aka bar wata sunna sai ce to kai a matsayin ka na ahlus sunna yace fahdharil muhdathati min al-umur saboda haka duk abin da ka gani sabo ne ba shi a da yanzu aka fara shi yace to kanisancin nan abu yace fa inna kullu muhdathatin bid'a saboda kowace bid'a duk wani kirkirarren abu yace wannan abu sunan shi bid'a wa kullu bid'atin dalala yace kuma kowace bid'a bata ce wa dalalatu ahluha fil nar da bata da waɗanda suke batattu dukkan su kuma karshen su wutai Allah madaukakin sarki ya kare to kaga tunda ya faɗi wannan abu daga nan zaka gane da cewa duk abin da aka kirkiro shi a cikin addini in dai ba sha'ada aka sa shi to wannan abin abin a tsaya ne ayi takatsan malam bai kare zance ba sai yace wahdhar sigar al muhdathati min al umur yace kuma ka nisanci kankana daga cikin kirkirarren al'amuran kanka ce a ai wannan ba wannan abu ba wani babban abu ne ba karami ne ko mun karamta shi in dai sunan abin addini lada ake nema da shi to kaka kalli karamta shi in dai sabo ne kirkiro shi aka shi ma ka nisance shi me yasa yace fa inna saghiral bid'i ya'udu hatta yasiru kabira yace saboda kankanan bid'o'i sune suke habbaka su girma yau da gobe har su zama manya manya in ka lubi tarihin bid'a da kuma bid'o'in da mutane suke yi zaka gani da kadan kadan ne ana yi da kadan kadan har su girma su zama manya babban misali wanda zaka kalla ya bayyana maka abin karara shine ka kalle zuwa Makka da ake yi a cikin watan Rabi'ul Awwal ko kuma yin maulidi misali yin maulidi kaga a shekarun bayan da ake yin shi ba haka ba ake yin shi yanzu kuma wanda aka yi na demilvin sank ya yi demilvin sis in za a yi to ya yi na demilvin sank saboda yanzu an dan cigaba duniya ta waye to za a dan kara sayo abubuwa dan ana maulidi ana rataye bata me ya kawo bata wajen maulidi a rataye bata a yi decoration da kyau wannan ka gane maka cewa bid'a ce saboda ta samu cigaba da addini ne ma yanzu yanda sahabbai suke sallar ka a hudu kai yau da muka zo mun ce to tun da duniya ta cigaba dan maida ta hudu da rabi a'a tana nan a hudu da abin da yake addini bai sauya saboda mu ba mu bane muke kirkiro addini addini rubutaccen abu ne daga Allah annabi shi Isa shikenan amma duk abin da ba shari'a bane zaka gani mutane suna ƙara abubuwan da yazo daga gare su to wannan alama ce da cikin lokacin cewa bid'a saboda ƙaruwa a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana yin umara a cikin kowane wata amma akwai hadisi ingantacce na annabi da yake cewa umara a cikin watan Ramadan tana da falala da lada na aikin haji in kai umara a Ramadan ladan ka ladan aikin haji ne a wannan ruwaya ma ladan aikin haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kaga in mutun ya ta umara cikin Ramadan akwai hadisi kaga kama shi da lai to amma insha Allah in ka tayi Madina ka tayi Makka a cikin watan Rabiul Awwal abin sai ya baka wani sai ga mutane makil daga sassa daban-daban na duniya bayan Afirka kadai ba me ya kasu wai an zo ayi umara to me yasa Rabiul Awwal watan aihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ita ce waye yace watan aihuwa annabi watan umara ne ba laifi bane ba in kai umara a Rabiul Awwal watan aihuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kalka ce wai kai umararka sai a wannan watan zakai anan ne matsalar take saboda shi annabi bai ce ba a watan aihuwa ta din ta zo a ringa umara to dan me kai zaka kebe wannan ranar ka ce wannan watan ka ce shi a shi a cikin shi ne zakai umararka amma kaga yanzu a da mutanen ana yin abin sama-sama wallahi yanzu abin ya girmama su kansu ma masu kamfanin jirage yanzu Rabiul Awwal yanzu zaka ga suna hundo fred din su har ragi suke saboda yanzu lokacin cin kasuwar su sun gane to kaga wannan a addinance bid'a ne saboda harka ce ta neman lada ibada ce ita kuma ibada baka da hurumin ka sa mata lokaci ba aikin ka bane in ka sa mata lokaci sai an tambaye ka injuwa kamar yanzu ka tashi cikin mutanen ran juma'a in an yi da sallar juma'a ka ce jama'a ku shura daga yanzu juma'a in ta zo bayan la'asar zan mu ringa yinta za a tambaye ka wannan an ya ku bayan lokaci ba to saboda kai ba kai baka sharanta juma'a ba tana ka bata lokaci to shi aikin hajji da umara wa ya sharanta shi ubangiji dan ku kuka bashi lokaci fa ta yi al'awwal kaga akwai matsala ce to wannan bid'a ce to shine yake cewa karamar bid'a in ba a yi la'akari da ita ba tana girmama ta zama babba a da in mutun ya mutu in aka binne shi kawai iya abin da ake yi shine in an binne shi a dan kewaye haka da alama ta yanda in wata dabba ko kuma irin dabbobi masu yin rami su ci naman mutun in sun zo wannan dan kewayen da ake yi ana cewa kamar kariya ce in sun wannan alamun suna yin tsoron kamar tarko ne aka musu ba su taba wayan shine abin da ake ma mamata to yanzu da tayya tayi tayya sai ɗan bariki suka shigo harakai wani kakansu ya mutu ko babansu sai aje wurin masu yin rubutu a plaque sai a sa easy repose fi alhaji wana wani sai a sa datin aiwuwar shi a sa datin mutuwar sai a girka a cikin kabarin wai menene hikimar yin haka wai saboda ko in diyansa sun taso ko in sun tsuwa shekara ta yi yanzu in yi retreat ya komo ga ubangiji shi dan baraki ne ma ya retreat take koma ga Allah in ya koma ga Allah ya retreat wai ya ringa kawo ma baban nashi ziyara kenan in ya ga fulakan nan ne inda baban shi ke tsuguna mai adda shi yanzu duk lokacin yana yake bai da dama ya mai adda sai bayan ya retreat in ya zo makwanta yanzu kaga bid'a ce go tunda bai babu wannan abu to yanzu sai a gani wannan batta yi to yanzu sai aka ware ci gaba ne a dan hada dan kewaye abin da burgi na zumunci in ka taimaka wanda za ka gani wasu sun kewaye na burgi na zumunci kai wasu suka gani wannan ma bai isa ba a dan ƙara tsakuwa a sama kai wasu suka ce yanzu karo maza sa har akwai kabarbura masu karo na musulmi ba kamar a turai irin abin arna kaga ita bid'a an aka bar ta fa ba ta tsayawa inda aka fara ta yi gaba gaba take inda kaga wuta tana cin abu haka bid'a take cin abu in aka fara ta sai dai in ba fara to ka gani wannan abubuwan duka sun saba ma shari'a ba daidai bane ba musulmi in ya mutu zuwa yake abin da shi daidai da kowane musulmi dan uwan shi kuma ai makwantai ne shi ake binne musulmi ka bari kawai kasar da kuka binne shi in an yi ruwa kasar ta yi kasa bayan shekaru in ya zama kashi ya riddige a ƙara tona abin da wani shikenan shi daga shi sai aikin shi wannan gangan jiki ce babu wani amfani da za ta yi an amfanin yana ciki hayatul barzakhiya ce kuma in ka tona kai baka gane menene wani da ake toyawa a ciki saboda ba rayuwar ka bace kai a hayatul duniya kake kai shi kuma wanda ya mutu ya shiga hayatul barzakhiya kai daga muwa da shi sai in kun gama a hayatul akhirah rayuwar lahira ke to kaga shine abin da malam yake nufi ka nisanci bid'a karama domin ita ce yau da gobe take komawa babba sai ce wa kadhalika kullu bid'atin uhditat fi hadhihi al-umma kana awwaluha saghiran yushbihu al-haqq faktarra bidhalika man dakhala fiha yace haka kuma duk wata bid'a da kake gani a cikin wannan al'umman farkon da dan kadan ne mutanen da suka fara ta suna ganin akan gaskiya suke to wannan abin sai ya yaudare su sai abin ya girmama saura suka shiga aka ringa samun jama'a suna shiga aka ringa samun jama'a suna shiga sai ce thumma lam yastati al-khuruj minha yace kuma wanda ya shiga to yana da wahala kaga ya hudu saboda fitina ce ka duba ka gani lokacin sayyidina Uthman radiyallahu anhu farkon fitina ta khuruj al-hakim fitina khawarij tawara a duniya lokacin sayyidina Uthman hutuwa suka yi za su yaƙe shi suka ce dole sai ya sauka daga khalifanci ka san ko zuwa ne ne wasu ƴan tsiraru ne ƴan kaɗan wanda asalinsu ma ba musulmi ne ba suka zo suka nuna cewa samsam bai dace ba kawai bai dace ya zama khalifa ba amma da yake bid'a ce a lokacin annabi ba san wannan abin ba wato a ce dole kai khalifa yau lokacin abubakar ba san wannan ba lokacin umar ba san shi ba yanzu sai suka fito wannan abin da maganganun sai yaudari wasu daga cikin sahabban ma sai suka shiga cikin fitina suna ganin suna tare da waɗannan wanda suke cewa sai ya sabka zawwa suka kewaye gidan shi dukkan mun san fitinar Usman suka ce za su kashe shi kuma ko ya sabka suka mishi hisar aka kewaye gidan shi babu shiga in ka huta kuma ba za ka dawo ba an yi kwanaki da yawa a lokacin ma da suka zo za su kashe sayyidina Usman sai da ya ringa yi musu magana yana cewa yanzu ku kun san wane ne ni ni ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce waye zai yi kaza a bashi aljanna ni ne suka ce mun sani ni ne annabi ya ce waye zai kaza a bashi aljanna ni ne suka ce mun sani duka wasu ma'asin da abubuwa da ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallama sai da ya zano musu amma duk da wannan daga ƙarshe kashe shi suka fitina ce ko ba fitina ba ce fitina ce mene ne mafarin ta dan karamin abu kaga aikin bid'a ke suka kashe shi kuma a matsayin shi na khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma mutun na uku wanda yafi kowa daraja a cikin al'umma bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan fitinar da aka fara lokacin Usman ita ta jayo har yau a duniya kake ganin ana yin hoto na hoto da shugabanni a cikin al'umma. Kaga daga inda ta horo. Menene? Ta yi girmama saboda bid'a ce wadda bata samu asali mai kyau ba abin kirki bane. Shine abin da mallam yake yin isharar akan shi anan. Sai ce fa azumat wa sarat dinan yudanu bi, sai abin ya girma ya zamanto addini ne ma ana yin addini da shi. Akwai wanda zai ce maka shi yanzu in ya hoto ma ya yaki hukuma ya yaki gwamnati. Shi gani yake wai addini ne kamar in ya mutu ma ya yi shahada. Dan Allah ɗan Boko Haram ba ka suke cewa. Haka suke cewa. Zai zo masallaci ya dasa bin musulmai sai ka shawo. Amma wai a tunanin shi an kama shi alibi shi wai shahada ne. Ka kashe musulmai ka yi shahada. Wannan ba musulunci bane. Amma wancan asalin fitina ita ta jawo wannan yanzu. Yanzu ina ne a duniya ba a yin irin wannan abu. Kaga an san farkon abin ba san ƙarshen shi bane. Sai ce fa khalafa siratal mustaqim. Duk wanda ya shiga wannan kuma daga ƙarshe zaka ga ya saba ma tafarkin Allah madaidaici. Fa kharaja min al-islam, ƙarshen ma sai kaga ya fita daga cikin addinin musulunci. Sai mallam yace fanzur rahimakallah, saboda haka kai Allah ya ji danka kai duba na tsanaki. Kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanika khasatan fala ta'jalanna, yace duk wani wanda a zamanin da kake rayuwa ka ji maganar shi, in dai ka ji abin da ya fadi game da addini yace fala ta'jalanna, kada kai gaugawan yi. Kuma wannan zamanin shi yafi dacewa a maimaita wannan magana. Duk in ka ji wani malami, musamman yanzu da ake dora malamai iri-iri a TikTok ne, a Facebook ne, a WhatsApp ne, ka gani abubuwa da ta rikice da abin kirki da abin manza iri-iri yana dora. Yanzu an wayi gari ma al'ummar musulmi, malami zai zo ya zagi wani malami daban, zagi na cin mutunci, amma ya ga an dora shi a sitaci. To kina wani sako ake so a isa? Sai ka kasa gane. Za ka gani wani malami ya zamana ya ba da fatawa iya san ran shi, babu aya babu hadisi ya dora al'umma annabi akan wani abu, kuma da yawa daga cikin al'umman sai ka samu sun bi shi. To ina hankalin ku, to irin wa'annan shine mallam yace in ka gani mutum a zamanin ka ya faɗi abu fala ta'jalanna, kada kai gaugawa, wala tadkhulanna fi shay'in min, kuma kakka shiga cikin abin da ya faɗi din. Amma hatta tas'ala wa tanzura hal takallama bi ashab rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aw ahad min al-ulama, in ya wadi maganar ka auna ta. Mallam yace shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana irin wannan? Shin annabi ya wadi irin wannan abin da shi ya wadi? Aw ahad min al-ulama, ɗaya daga cikin magabatan malamai na ƙwarai wanda suka yi zamani tun farko tun lokaci na dawuri sun yi irin wannan magana ko wasi ba? Yace fa in wajadta fihi athara, in ka bincika maganganun annabi da magabatan ƙwarai ka samu ta yi daidai da maganar da wanga ya wadi yanzu, mallam yace fata masak bihi, to kai ruko da shi. Wala tujawizuhu li shay, kuma kakka wuce gona da iri, inda aka wadi ka tsaya anan. Wala takhtar alayhi shay'an fatasquda fi an-nar, fala takhtar alayhi shay'an fatasquda fi an-nar, kadda ka zabi wani abu daban wanda ba shi ba, wannan abu zai saka wada cikin ta. Kaga mallam ya iya bada shawara ke, kuma wannan ita ce karshen maganar da aka wada. Ya ce maka duk in ka gani an gaya maka awu, to ga ma'auni ka auna ka gani. Ai jama'a abin sauki gare shi, addinin musulunci addinin Allah ne. Waye zo da shi? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To yaya za a yi addinin? Wa zai hoji? Allah zai yi bayani. A ina ne ake gane bayanin Allah? Al-Qur'ani. To Allah bai faɗi ba, kenan wa zai isar? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To ya duba hadisan shi ingantattu, sai a dauko sai a aike da su, dan saboda shi shine wakilin Allah game da musulunci. Kai da ni ba wakilan Allah bane ba, saboda haka bamu da hurumin hadin wani abu a addinin Allah, tunda Allah bai yi da mu ba. Babu wanda Allah ya zamana da shi ya washi sakon musulunci. Wanda aka ba sakon musulunci shine Annabi Muhammad, saboda haka dole ne ana san addini musulunci ingantacce a kuma maganganun shi. Me yasa ake cewa kuma maganganun magabatan ƙwarai? Magabatan ƙwarai wa'inne ne jama'a? Sune al-qurunu thalathatu mufaddala, sune wa'innan qurun inda farko guda uku wa'inda suke masu daraja. Me yasa su ma ake ce musu sun fi kowanne daraja? Saboda annabi ne yace sun fi kowanne. Inda annabi ya faɗi ba, kaga ba za a faɗi ba. Annabi ne yace khairul quruni qarni, ثم الذين يلونهم a wata ruwaya mai mita su uku yace mafi alkhairin karni a duniya yace su ne karnin da na rayuwa da shi ai ko ka sha giyo kusu kai ne baka ce ba zamanin ka daidai yake da zamanin da Annabi Muhammad ya rayu to mafi alkhairin karni shine karnin da manzo Allah ya rayuwa menene karni karni shine shekara 100 karni 100 na farko bayan musulunci wannan shine karnin da yafi kowanne sai Annabi yace summal lazina sannan karnin da zai biyo bayan shi sai ka ƙara 100 go sai yace kuma summal lazina yalunahu sannan wanda suka biyo bayan shi sai ka ƙara 100 nawa kenan 300 shi sa shekara 300 ta farkon musulunci ita ce shekaru waɗanda suka fi kowanne albarka da daraja a cikin tarihin musulunci shi yasa duk in za a yi addini ana so a waiwaya cikin wannan shekaru 300 wanda suka yi rayuwa a cikin shi in sun wada abu to ana riko da shi waɗannan su ne magabatan ƙwarai shi yasa an kawo wani malami ya wada abu sai a ce to yaushe aka yi shi yaushe aka mutu yaushe ya mutu in aka ce maka ya mutu shekara ta 900 bayan hijira kaga wannan dan kusa ne ko a ya mutu shekara ta 200 to wannan yana daga cikin khairul quruni abibi magana shi hakan kuma ba yana nufin in akwai shi cikin khairul quruni ba bai yin kuskure su ma akwai inda suke yin kuskure a cikin nan su kenan in an bu maganar tashi ana auna ta ne bil kitabi was sunna da littafin Allah da kuma sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ingantatta sai malam yace wa qala al imam al mufassir abu muhammad al husayn bin mas'ud bin al farra al baghawi Allahu akbar dai daga cikin magabata ke al imam al baghawi yana da wani littafi da ake ce mishi sharh was sunna a cikin wannan littafin nashi ne yayi wannan magana yake cewa قدمت الصحابة والتابعون وأتباعه وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على مؤاداة أهل البدع ومهاجرته يتي أبن نزم ودي مكشين دا صحابي دا تابعي دا وإن دا سكبيو تابعي كاكا شيما قرني أكو يدا نوغو يا إيدي دي وچم مغاني سيتي وإن ننغبا دا سيد سكشو دي كاب wa ulama'us sunna da malaman sunna da suka biyo bayan su su ma yadda suka shude kaf yace ala haza mujma'i suna hade gaba ɗayan su ba wani da ya saba akan abin da zan faɗi yanzu menene abin da zai faɗi yace muttafiqina ala mu'adati ahli bid'ati dukkan su sun yarda da cewa a nuna kiyayya ga ɗan bid'a wa muhajarati kuma a ringa nisantar su kal a ringa zama duri guda da su kayo ha ɗan bid'a abin nuna musu kiyayya ba a san ɗan bid'a yanzu in ka fito a matsayin kana da sunna kaga wani ɗan bid'a wanda yake bayyana bid'a shi ka nuna kiyayya karar gare shi to yayi ka samu wani ya ce maka to kai wannan abin da kake ba daidai bane to kaji da sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'ina gaba ɗayan su ba wanda ya saba ɗan bid'a abin ki ne kuma musamman ibn manci ba a darasin da muka yi a baya ɗan bid'a yin ai san kasu ko malam ya kasa mana su cikin karatuttukan mu na baya akwai wanda yake yin bid'a akwai wanda yana yin ta yana kira gare ta akwai wanda yana kiranta yana yin bid'a amma bai kiran mutane su zo su yi ta to kaga ai hukuncin na farko da na biyu ba ɗaya bane ba akwai bambanci yanzu wanga yana shedanci wanga ma yana shedanci to shi wanga in yi shedancin ya kirawo mutane sun yi shedancin shi kuma wanga in yi shedancin bai kira kowa shi kadai ke abin shi waye yi dama dama wanda bai kira kowa to wanda yake kiran mutane zuwa ga bid'a shi wannan in za a nuna mashi kiyayya ma karara ake nuna mai ba boyewa kuma kama sunan shi ake sai da muka wadi a baya me yasa diddan ba diddan a ci mutuncin shi bane za a kama sunan shi a diddan a nuna ma mutane sun nisanci hatsarin shi saboda yana da hatsari cikin al'umma haka kuma wani daga cikin magabatan al-imam ibn abi zamanin al-andalusi shi ma wannan ɗaya daga cikin magabata dukkan su sun malama aqida Allah madaukakin sarki gafarta mishi shi kuma yace walam yazal ahlus sunnati yu'ibuna ahl al-ahwa'i al-mudilla yace ahlus sunna busu gushe ba suna aibanta wa'inda suke mabiya san ransu batattu wa yanhauna an mujalasatihim kuma suna hanawa a ringa zama da su jama'a yanzu kai kana ahlus sunna kuma ka zo fada ɗan bid'a tsamo tsamo kana yawa kullun kana cikin ɗan bid'a tsamo tsamo kaman abin ne sai ake so a hana zama da su kai a matsayin ka na ahlus sunna abun koyi ne kai yiwo ne kai cikin al'umma in ka zama na cikin ɗan bid'a tsamo tsamo wanda yake yin koyi da kai zai ji a ran shi cewa inda kai da wa'incan da ka zama in babu bambanci a zahiri kuma akwai bambanci ya babu ne zaka gama duhu da haske ahlus sunna daban ɗan bid'a daban shi yasa magabata suke cewa ba a zama da su kuma ai in ba kuma ce ba a baya mun karanta cewa zama da su yana sa mutun ya dauko burbushin abin da yake tare da su kuma ai wannan kaida ce ta rayuwa duk in ka zama da mutun sai ka dauki wato wani nau'i wani mawaki yake cewa anil mar'i la tas'al wasal an qarinuhu innal qarina bil muqarini ha yahtadi ha yawa yaqtadi shine yahtadi din duka nafsi wai aka ce in kana so ka gane mutun kaka tambaye yaya yake a wasal an qarini ka tambaya yaya abokin shi yake saboda in ka tambaya inda abokin nan shi yake to kaga shi sanin shi bai maka wahala kuma haka bane wanga ana tuhuma shi yana shan kwaya ko bai sha ka ku sha wahala ku dai ku bincika da wake zama daga kun bincika kun ga abokan nan shan kwaya ne to response ta wuto to kaga shi yasa aka ce kal azamna tare da su sannan yu khawifuna fitnatahu kuma suna tsoratarwa game da fitinar su saboda ɗan bid'a da kuke gani fitinannu ne ɗan bala'i sai an yi takatsantsan da su wa yukhbiruna bi khalaqihim kuma ana gaya wa mutane ga halayen su nan marasa kyau an nisance su wala yarawna zalika ghibatan lahum kuma magabata ba sa daukan wannan a matsayin yi da su ba cin naman su ne ba ba ghiba bace wala ta'anan fihim kuma ba cin mutuncin su bane a kawai bayyana gaskiya ne domin al'umma su fadaka kuma su nisance su sannan wa qala al-imam ibn qudama al-maqdisi ibn qudama al-maqdisi babban malamin mazhab al-abi imam ahmad bin hanbal shi ma daya daga cikin magabata Allah jikin shi da rahama yace kana salaf yanhauna an majalis al-mujalasati ahli al-bid'ah magabata sun kasance suna hana zama da ɗan bid'a wan nazari fi kutubihim kuma sun hana a karanta littattafan su wal istima'i li kalami kuma sun hana a shurari maganar su kaga lokacin da ka gano wannan malamin kasurgumin dan bid'a ne kira yake zuwa ga bid'a to daga lokacin nan kai matsayin ka na ahlus sunna ka haramta ma kanka shuraren shi saboda magabata sun hana me yasa in kana shuraren shi matsalan shuraren dan bid'a shine abu biyu abu na farko zai jewa maka shubuhohi game da aqidanka aka ce shubaha kuma shine ka fara wayan gari kana kokonto wai an ya kuma ni abin da nake haka ne abu na biyu zai raba ka da kai abin da kake kai na asali yanzu kai ahlus sunna ne sai ka fara shuraren dan bid'a abu na farko da zai raje maka shine shubaha sai ka dan fara kokonto an kon biyu sai ka fasa ya wasa ganin ka cikin ahlus sunna ai wasa ganin ka cikin ahlus sunna kaga yanzu ya raba ka da ahlus sunna din ko da ma baka bayyana baka ce kana tare da shi amma dai ya raba ka da asalin ko kaga matsalar matsala babba ke to wannan shine abin da ake gudu kuma shi yasa magabatan suke yin ishara cewa a nisance su وقد بين الامام الشافعي رحمه الله حكم اهل البدع والاهواء بيانا واضحا وفاصلا الامام الشافعي ɗaya daga cikin manyan malaman mazhabobi guda hudu mazhabat shafi'iyya yayi bayani dangane da hukumcin ɗan bid'a da ma'abota sar ne kuma bayanin shi bayani ne a bayyane kuma ya faɗaɗa bayanin fi qawlihi sadid cikin wata magana da yayi wannan littafin al-imam al-baghawi ya kawo cikin sharh as-sunna yake cewa hukmi fi ashabil kalam an yudrabu bil jarid imam shafi yace ni hukuncin da nake su wannan ɗan bid'a din eh an kama su yace a nemi icce a bubbuge su al jarid shine yace an kama ɗan bid'a kawai a nemo icce a bashi shagen kashi eh ba kyale shi ba za ya ka kyale shi kamar ya ci bliskin yace a nemo icce a tsatsalame wa yuhmalu ala al-ibl kuma an tsala mai icen ka kyale shi a ce ka gida kwanta a daddarme shi a ratayo shi saman rakumi
aka zato shi sama raqumi yace wayu tafu bihim fil ashair wal qabal sai a dan kekkewaya da su cikin gari cikin kabilu irin da yake ma barawo a da ko a zagaya da shi yace to an bashi kashi a zagaya da shi wayu qalu in an zagaya ga abin da za a waki haza jazaa'u man taraka al kitaba was sunna wa akhadha bil kalam wannan shine sakamakon duk wanda ya bar littafin Allah da sunnar manzon Allah ya komo bid'a yanzu gobe akwai wanda yake dan so ya fara bid'a ya fara mal Imam Shafi'i yace haka ya kamata amma in bid'a in ana musu haka kaga wanda suke so su komo abin za su tsorata kuma shi ma gobe ba ya karawa saboda yanzu kimar shi ta zube ai in aka rata ya da kai cikin raqumi aka rata ya kaka zagaya cikin al'umma aka ce wannan ya bar kitabu sunna ai ina ga kamar gobe ma hutuwa cikin al'umma zai ma wahala kaga kenan aka haka an yi maganin abu an tare shi amma yanzu abin mamaki mutun zai yi kira zuwa ga bid'a sai gani ana haska shi ma a tele wani ma ya doki dan maktain ya dora a saman staci wani ma yayi imi a zaman Facebook yayi jem menene to ai malami ne waga ya ma kowa malami ne akwai malamai akwai muna malamai kuma akwai malaman Allah akwai malamai mabiya shida to yadda kake gane su shine ta hanyar wa'inda suke bin tafarkin Allah kana gane su wanda suke bin tafarkin shaydan ma kana gane su ni na ganin a wanga zamanin gane malamai na Allah wanda suke kira zuwa ga addinin Allah ba abba ne ba mai wahala sai dai mutun ya so saboda abin a bayyane yake kamar rana shi yasa annabi yace taraktum alal muhajjatil bayda layluha ka naharu la yazigu ana illa halik na barku akan tafarki wato wanda yake fari ne daren shi kamar ranar shi saboda haske ba wanda zai bata a cikin shi sai wanda yake a halakakke to kaga in ka bibi malami in ka shuwar malami da ka shi bayanin shi na minti daya tuntuni ka riga ka gane inda ya dosa bayan sha wala kana gane ahlus sunna ne kana gane wani dan shi'a ne kana gane wanga dan tsariqa ne yan bid'a kana gane su kuma ahlus sunna ma kana gane su kenan ka san wanne ne zaka yi ka san wanne ne ba zaka yi sai malin yace wa qad naqala al imam abu usman isma'il as-sabuni fi kitab al qayyim eh daga cikin magabata malin sabuni wannan malamin eh daga cikin manyan malamai waɗanda suke da wato hada a bangaren ilimi wanda yake na tafsiri musamman yana cewa a cikin wani littafin shi aqidatus salaf yace ijma' ahli sunnati wal jama'a ala wujubi qahri ahli al ahwa'i wal bid'i wa idlali yace ahli sunna gaba daya su rankata kaf sun yi haduwa akan cewa yan bid'a qahar din su ake duk abin da ya kama za a bayyana to su ba bari su hoto a nuna musu sama da fadi shine abin da ake in an zo za a shiga wata kofa da kai ahli sunna da dan bid'a to kakka bar shawara shiga ka dan bude yanda ba ya san banya in ma zai shigo yi bayan ka shigo ka nuna mishi kahar me yasa saboda kai kana tare da izza ta sunna ba wulakantawa ce ga dan adam a wulakantawa ce ga dan bid'a me yasa saboda bid'a shi shine zan nuna mishi kahar wa idlalin kuma a ranga kaskantar da su kamar ya zaka kaskantar da su ba kaskantarwa ba irin wanda zai kai ga haddin shiga cikin mutuncin shi mutuncin da zai zamanto koda ya tuwa ba za a fara ganin shi da kima ba irin kaskantarwa ta nuna cewa shi in ba kowan komai bane kamar misali a darasin da muka yi na baya mun wanda yace kamar in ka gamu da shi kalka mashi sallama yanzu zaka gani ka gamu da shi wanga din bid'a ne yana kira zuwa ga bid'a ko kuma yana bayyana bid'a in kun ga mukun yi kura zama da shi ai kamata ka ce mai salamu alaikum ko to yake kyale shi sai ya dinga mamaki yanzu annabi bai mun sallama kuma a gaban shi wani dan yaro zai ta ce mashi salamu alaikum duk dan yayi haushi irin wannan shine kaskantarwa din duk dan yayi haushi ci yanzu wani wai ni bai mun sallama ba amma dan yaro karimi ya sallama ko kuma in kana yin wani abu ana wata sabga ta darma armi to kaka ga yami ka kyale shi ka ga yato jama'a daga nesa sai ka ya ce wani yanzu ni ni muna kusa kudu tashi daga gida na yi nashi amma bai ga mun ina sanin ba in ya tambaye ka ya kai kace mishi kai man cewa ne na azana ne haka yake kamata a ringa musu cikin al'umma ta ko ina wannan abin zai musu yawa ya musu tarako bi sai su ringa tunani to yene ina matsalar take in suka gano bid'a sace sai su tuba su wasa Allah ya musu shiriya kenan in kuma ba su gano ba suka ci gaba da yin bid'a su kaga wannan Allah bai rufe su da samun shiriya ba قال رحمه الله تعالى بعد ان سرد اقواله سيما ليكي فدا اشكون لتاني كيتي وهذه الجمل التي اثبتها في هذا الجزء يتي وان مغانغارين ده مغاباتا suka wadi gabaki din na gama su na tabbatar da su yace kanat mu'taqada jami'uhum lam yukhalif fiha ba'dhum ba'd gabadin ahlus sunna aqidar su ba wanda ya saba ma wani a cikin su bal ajma'u 'alayha kulli yace kai bar dukkan su sun samu ijma'i akai wattafaqu ma azalika duk da wannan suka yi ittifaqi akan alqawli bi qahri ahli bid'a shine a nuna ma ayyin bid'a sama da fadi wa izlali kuma a kaskantar da su wa ihza'ihim kuma a nuna su in wulakantattu ne ba komai bane su sanan wa ibadihim kuma a nisanta su daga shiga cikin al'umma in su samu ne wa iqsa'ihim kuma in su shigo al'umma a maida su can kasa sannan wattaba'ud anhu kuma bai kamata ba a dan ringa zama da su in ka shigo guri kaga wanga yan bid'a ne sun yi gungu kuma ta kama dole ka zama a gurin to koma ke kakka zai kusa da su in ka zo guri kaga ni wanga mutunan kuna tare da abokan shi kuma dan bid'a ne ya tankare ku zai zama a wajen to in ya zo duk kuwa wani yayin nan wani yayin nan in ya kara tashi isko ku kara watsiya mi zai je da karshe zai ya haushe tashi ta yi to abin da ake so kenan kaga an kaskantar da shi kenan wa min musabahati musahabati yace kuma ba so ma ayi abokantaka da su kaga ni kuma anan mu yawanci din mun yi abokantaka da yan bid'a ko zakai abokantaka da dan bid'a wanda bai kira zuwa ga bid'a shi ma ba dan ko bidan ka samu ka ceto shi daga bid'a da yake in kaga zaka iya mishi da'awa amma yanzu wanda yake yin bid'a kuma yana nan yana cewa mutane su ringa bid'a wannan ai abin tsoro ne ba zama da shi wa mu'asharati barantana ayi rayuwa da shi kuma wa taqarrubi ila Allah azza wa jalla bi mujanabati wa muhajarati kujanna magana yace kuma ana neman kusanci da Allah a dalilin duka wannan abin da za mu su yanzu in ka hantara dan bid'a ka nuna mishi shi ba kowa bane wallahi da ma za ka zaka roki Allah saboda neman kusanci ne zuwa ga Allah ta dalilin wannan aikin da kai yanzu ayin mutun yayi sadaka babba mai kwari wanda shi ma a ranshi ya san sarai nan fa yayi sadaka sai kaga in ya tashi adda sai ce ya ubangiji albarkacin sadakar da nayi ta jiya Allah ka mune kaza ka gane mu kusanci da Allah dalilin sadaka ka ko to lokacin da ka nuna kiyayya ka nuna wulakanta ga dan bid'a ya cancanta in ka zo adda ka ce ya ubangiji ga wani dan bid'a nan nuna wulakanta a dalilin wannan aikin Allah ka mune kaza shine abin da mallam yake faɗi ka nemi kusancin Allah dalilin wannan abin da kai saboda ibada ce kake yi mai karfi wanda za ta gyara al'umman Annabi sallallahu alaihi wasallam su komo tafarki ingantacce sai mallam ya kawo magana ta karshe a karkashin maganganun da ya kawo na magabata yace wa qala al-imamu ibni abdul bar rahimahullahu ta'ala mallam ibni abdul bar wannan dini da sai daliban al-imamu malik Allah madaukakin sarki ya kara musu ya ji kansu da rahama ya faɗa a cikin littafin shi at-tamhid wannan at-tamhid din littafi ne babba wanda ya shahara da shi a cikin wannan littafin yake cewa ajma'al ulama'u ala annahu la yajuzu lil muslimi an yahjura akahu fawqa thalathi yace malaman musulunci gaba ɗaya sun hadu akan cewa bai halatta ba musulmi ya hasa ma dan uwan shi musulmi magana sama da kwana uku gaba kenan koda kun samu zabani da mutum kace to bari shawa mai lafiya to kai ya wuce kwana uku in ya wuce kwana uku ya zama gaba illa an yakuna yakhafu min mukalamatihi wa silatihi ma yufsidu alayhi dinahu kawai zai zamanto abin ya wuce kwana uku ne kuma a yarda da shi ya kasance in ya mishi magana yana tsoron ya mishi magana zumuncin da yake tsakankanin su zai datse wata har abada to kaga wannan babban dalili ne to sai dan jira har ya wuce ko da ma ya wuce kwana uku babu laifi ko kuma in yayi mishi magana addinin shi zai samu matsala to nan ma sai ya dakata saboda addinin shi ne ake gabatarwa akan wannan kwana uku na rashin magana sai ya ce au yuwallidu bihi ala nafsihi madarra ko kuma in yayi mishi magana to cutarwa za ta biyo baya a kan shi, za a cutar da shi fi dini a addinin shi, za mu shi wani abu wanda zai hana shi addini au duniyawu ko kuma a duniyar shi. Misali in yi mishi magana, to mutumin ya yi shi karhi sama da gaba da baya, zai isa misali a rusa mishi gidan shi ko kuma a tare shi a mishi banna a lahiyar jikin shi. Misali yana da tabbacin yi mishi magana haka za ta biyo ba, to sai ya kyale ba zai mishi magana ba, ko da ya huce kwana uku babu laifi, saboda shi in lafiyar shi an yi gabatar da ita akan kin yin magana sama da kwana uku. Sai ya ce fa in kana kadhalika, sai ya ce to in haka ne fa qadru khisa mujanabatu, to a wannan lokacin an ba da dama wato nisance shi. Yace wa rubba sar min jamilin khairun min mukhalatatil mu'ziya, yace so da yawa kebancewar da mutun zai ta haita kuduwa da zai yi wanda za ta cutar da shi. Kuma haka in ka san in ka ta wayan can zaka samu cutuwa, za a cuce ka, zaka ji ba dadi, za a muzanta maka, to gwara ka kebance yayi maka alheri. To yanzu anan me yasa malam ya kawo wannan magana a ƙarƙashin magana ta nisantar ɗan bid'a, alhali kuma shi magana gabaɗaya tana magana ne akan bai halasta mutum ya kima ɗan uwan shi musulmi sama da kwana uku magana. Alaƙar shi ne ya nuna maka cewa ɗan bid'a yana daga cikin ƙasƙantar da shi a ƙi mishi magana. Ko magana kakan yi kai in yi maka sallama ma dan dai amsa sallama ya zama wajibi, ka amsa ta ƙasa-ƙasa, baka kyamsa ba, zaka amsa ƙasa-ƙasa yanda bai haya shi ba da kyau, sai ya ji a ran shi kamar baka amsa ba, amma kai ka amsa yawo, ka ga ka huta haƙƙin shari'a, amma dai shi a gurin shi baka huta ba, to haka ake so ya jawo shanka nan maki ya gane da cewa shi ba kowa bane a wajenka. To kin yin musu magana din kasancewar su ɗan bid'a, duk da cewa wato su ɗan bid'a ne bai kamata ba a nisance su ta hanyar magana sama da kwana uku, saboda in ka nisance su ta hanyar magana sama da kwana uku ya zama gaba. To yaya za ka yi? Zaka musu magana amma magana ta wulaƙantaswa, magana ta nuna halin ko in kula, irin magana da in kama mutum ita zai shi damun ma baka miyo, kaga ai kama mishi magana ko kenan, yanzu gaba babu ita tunda haka yi magana, ita gaba shine a ƙima juna magana, to ka mishi magana amma dai magana ba daɗi, bai ji ba daɗin ka. To shi yasa malam ya kawo magana ta bi halasta ba musulmi ya ma, duk da shi dan bid'a ne, ai musulmi ne amma dan bid'a ne. To kuma nan hadisi ya ce ba nisantar musulmi da magana sama da kwana uku, to yi mishi magana amma kakka mishi bai daɗin, a cikin maganganunka na wulaƙanci ka nemo wata wadda ta daidai da shi sai ka waɗe, ka kubuta daga wannan hadisin da ya hani, sannan kuma ka wulaƙanta ɗan bid'a kamar yadda shari'a ta yi tanadi, ka yi aiki da hadisi kuma ka yi aiki da abin da shari'a ta umarni, ladabi ma za ka samu. Wannan maganganu da aka kawo su ne maganganu wanda malam ya samu ya ɗan tattaro ya haɗa mana su a cikin wato wannan ɓangare na littafin shi, wato maganganun da magabata suka yi dangane da wato ɗan bid'a da kuma nisanta da kuma tsoratarwa game da su. Gaba ta gaba a cikin wannan littafi shi ne manhajul ahlus sunnati wal jama'a fi suluki wal akhlaq, tafarkin ahlus sunna wal jama'a dangane da abin da ya shahi ɗabi'u da halaye, ɗabi'u da halaye, tunda ɗabi'u da halaye wasu abubuwa ne wa'inda ake so al'umma su gyara su a cikinsu, wanda a yau mun wayi gari ɗabi'u da halayenmu sam-sam ba su kama da ɗabi'u da halayen musulman da aka sani. An wayi gari ɗabi'u da halaye sun huta daga cikin musulmai sun koma cikin wa'inda ba musulmai ba, saboda musulmai sun ɗauko halaye da ɗabi'u inda ba nasu ba ne, ba shi ba ne abin da musulunci ya karantar da su. Yanzu a yau abin mamaki sai ka samu wai wanda ba musulmi ba ya yi musulmi ɗabi'u da halaye masu kyau, za ka samu mutum yana harkar kasuwanci amma in musulmi ya zo amsar bashi sai ya ce mashi babu, ba zai bashi ba. Daga an jima in wani Krista ko Bayahudi ko Arne ya zo sai ya ga ya bashi, an ka tambaye shi mesa sai ya ce to shi wancan in ka bashi baya kawo, wannan kuma da ka bashi zai bai. A ka'ida wa ya kamata a samu da wannan musulmin, to amma musulmin ne suka yi lalacewa kuma a zahiri aka ba shi haba dawowa ba da su zai yi ba zai dawo da su saboda dabi'un baki yanzu ka duba gani yanzu a ka'ida ya kamata a ce yau al'umma musulmi dabi'un su sun yi lalacewa da za a shigo cikin masallaci a yi sata karshen lalacewa dabi'a kenan sata haramcewa kuma wai a rasa inda za a yi sata ya dakin Allah lalacewa kan lalacewa ke yanzu akwai wahala rana ta fito daga gabas ta fada yamma a ce ba a yi ba sata a cikin wani masallaci yana da wahala shine ko a sace ma wani takalmi ko a sace ma wani abin da ya yi takalmi za a ce hobin ne la haula wala quwwata annabi ya ce wa wato kuntu nahaitukum an ziyarati alqabur an ziyarati alquburi ala fazuruha fa innaha tadhakkirukum alakhirah annabi ya ce da na hana ku ziyarci kaburbura makwantai amma yanzu ku ringa zuwa saboda zata tuna muku lahira annabi ya ce a ziyarci makwantai saboda mi saboda zata tuna mana lahira to yanzu jama'a makwantai za a yi wa inda ya kamata mutun ya tuno lahira wata ran shine ana wallahi tallahi makwantan za a yi sata kai da biyu sun lalace ki zikin mutum ya ce wallahi an shaiba kwantana ana binna bai san min da aka yi aka zare mai sallah shi barawo wanda ya zo a binnewa ne gobe shi ne anan wa amma bai hana shi bai zato sallah ina ɗabi'un shi sigi babu ɗabi'u nan cikin wani masallaci shi wata unguwa nan kusa-kusa wani irin ya ɗan yi zama a turai haka ya shima bin sai Allah ya maido shi gida to ka san wanda ya rayuwa a turai irin wannan abubuwan na rayuwa can tana mishi dan tasiri takalmin shi mai tsada ne ya aje a waje bai san dawa garin ba bai san dawa garin ba ya shiga masallaci ya salla azhar kawai da yoto ina takalmi ba sai fara wada hannun sai fara yanzu wadannan shi wada ya gani kamar dan ci mutuncin shi kurai kawai ya komo kan liman ya ne mai za a yi liman kuna kallo ana wannan abu buku dokan mataki kaza 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 liman ya rasa me zai ce sai da aka wuto liman sa takalmi shi ma liman ya gama an gama da nan liman shi to ni ma ka gani na mamma ba wanda suke wani abun sa ne musulmai ne suke yin wannan abu kaga wato wannan zai nuna maka shari'a ta musulunci ita ta fi dacewa saboda ita ce take kawo aminci a cikin rayuwar mutane yanzu yau barawan da ya saci takalmi inda aka datse mai hannu ya Allah gobe wani ya zo ya sata ba wanda zai zo kuma sata tana da cin rai ba shi kadai bane ba yana daga cikin rashin ɗabi'u a yau da rashin sanin dacewa ta tarbiya za ka gani wato matan armi mazajensu wasan ta yi ƙwararwo su nemo abin da za a ci da su da su da ɗiyan amma sai kaga sun wuto sun kawai dandali a ƙowa gida ƙasan maina wannan ta wuto makwabciya ta wuto an zamna ana kallon masu wuce ana ta gulma duk wanda zai wuce yana ganin su a zamne a ina ne shari'a ta ce ki zamna ke mata wani ki wuto masu wuce sai ka kallon ki kuma abin da zai baka waki sai in kaga a yanda suke hutowa din za ka gani wata ita da kawai daga ita yin rigarta ta ciki babu hijabi kawai ta ɗan ɗari mai kan shi kenan wai ta yi daidai sai su zo su yi awa a zamani a saman titi ina kumiyar ta ɗiya mace take babu ballantana kuma uwa uba waɗanda suke yara matasa masu tasowa da za su yi shiga irin ta shaɗannu wadda musulunci ya hana babanta a zamani da abokan shi za ta zo ta wuce daga gabansu ko a komi bat ta jin ko ɗan tsar a cikin zuciyarta kuma shi ma baban nata da yake ya ƙi kula da haƙƙin shi ko kuma yayi abin ya ƙare shi yana kallon ta za ta wuce ba abin da zai kuma duka yara suna irin wannan abuwa wannan yanda muka lalacewan tarbiyya da lalacewan ɗabi'u da halaye da aka waye gari lalacewan ɗabi'u da halaye ta kai makwabci bai san wani halin makwabcin shi yake ciki ba akwai wanda shi ga katanga shi nan ga katanga makwabcin shi nan wallahi alazim sai ai wata uku wata hudu ganin juna ma ba su yi ba ballantana a ce salamu alaikum kai akwai wanda ma ya ce mini shi yadda yake shekara ɗaya a unguwarsa bai san ma su ya makwabtan shi la haula wala quwwata wannan dabi'u ne suka lalace kai shekara ɗaya baka san mawaye a jikin katanga gidanka to ina wancan hadisin da annabi yace da malaika jibril yana min wasiya kan makwabci sai ne nayi tsammani in na mutu za a ce shi makwabci a bashi rabanshi na gado amma ga wannan shekara guda bi san wane ne makwabcin shi ina haƙƙin makwabtaka na shari'a musulunci ya goge saboda ɗabi'un mu masu kyau sun lalace an waye gari mutane sun mance da zumunci dan uwanka ne kai tattaki ka iske shi ku gaisa ku sada zumunci ku samu lada zumuncin ku ya ƙara ƙarfi wannan abun babu shi akwai wanda kanin baban shi ne raban shi da sagamu sama da wata shida kuma dukkan su a da magarbi suke ina ɗabi'un ka suke da halaye masu kyau haka uwaye da kakanni suke yi a'a to ya kai mai zama kawai saboda lalacewar ɗabi'u da halaye zaka gani a da uwaye da kakanni yana da wahala juma'a ta zo akwai wanda yin yauto juma'a a iyaye da kakanni a da in yauto da sahi bayya komawa sai da dare a ina yake iya can iya ziyara ɗan uwan shi duk inda ya san akwai ɗan uwan shi a garin sai ya taka ya tafi ba na bazawa shi kawai ya je ya ga ɗan uwan shi sadar da zumunci kaga wannan shine lokaci mai tsada wanda ya riga ya gabata yau me yasa muka lalace sai ka ji an ce ai yanzu a salula ake ƙarya ce a salulan ma wai wallahi ba ai to yanzu ka tambayi mai sallah dan uwanka wane sharman ka sai ce kai wallahi wannan an juma sai can an yi katari ana wata sabga ya zo to wane kana nan kamar yayin nan ina ta yi kuma in ka bincika dan uwan shi ne mafi kusa ma ko dan uwan baban shi ko dan uwan mahaifiyar shi wannan duka tabarbarewan dabi'u da tarbiyya da halaye shi ya jawo wa'annan abubuwa saboda haka anan wannan gaba ta wannan littafi malam zai kawo manhaji na ahlus sunna wato tafarkin da ahlus sunna suke bi dangane da halaye da ɗabi'u a koyon insu abubuwan da ya kamata a maida hankali a kansu shine abinda za mu yi magana akai insha Allahu a darasin mu na gaba abinda muka faɗa ya zama daidai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada كسكرا نمتي الله سبحانه وتعالى يغفر تامنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته